A cikin watan nan na Yuli, tsakanin 7 ga wata zuwa 12 ga watan na Yuli na wannan shekara ta 2008 ne, aka shirya wani taro na masana a haɗaɗɗiyar daular Larabawa a garin Ain. A wannan taro dai an shirya shi ne domin samar da yadda za a kafa wata cibiya ta nazari akan muhimmancin kiɗa a rayuwar musulmi da kuma ƙasashensu. Taron na ƙwararrun masana guda 10 daga sassa na duniya daban-daban, da kowanne daga cikin waɗannan masana yana nazari ne akan tasirin kiɗa a rayuwar musulmi. To sai dai duk da cewa taro ne da ya shafi al'adar musulmi, to amma akasarin waɗannan masana daga jami'o'i da sauran cibiyoyi na nazari na duniya ba musulmi ba ne.
Kuma sunan kasar UAE, United
Arab Emirates. A fito da shi?
Al-Ain sunan garin ba.
Ai sunan gari ne Al-Ain.
Al-Ain
sunan garin ke.
Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta UAE.
Sunan jihar Abu Dhabi.
UAE.
Sunan kasar United Arab Emirates.
A jihar? Okay, a garin?
A garin Al-Ain kusa da Abu Dhabi. Wacce take ita ce
kusa da babban birnin,
shine babban birnin kasar United Arab Emirates,
kusa da babban birnin daular ko
daulolin Larabawa,
kusa da babban birnin daulolin kawai, a ce kusa da babban birnin birnin kasar kawai ko, tunda dai a dunkule take Abu Dhabi. A cikin watan nan na Yuli ne, tsakanin 7 ga wata zuwa 12 ga watan na Yuli na wannan shekara ta 2008, aka shirya wani taro na masana a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, wato UAE, a garin Al-Ain kusa da babban birnin kasar Abu Dhabi. An shirya wannan taro ne dai domin samar da yadda za a kafa wata cibiya ta nazari akan muhimmancin kiɗa a rayuwar musulmi da kuma ƙasashen musulmin. Taron na ƙwararrun masana guda 10 daga sassa na duniya daban-daban, da kowanne daga cikin waɗannan masana yana nazari ne akan muhimmancin kiɗa a rayuwar musulmi. To sai dai duk da cewa taro ne da ya shafi al'adar musulmi, to amma akasarin waɗannan masana daga jami'o'i da sauran cibiyoyi na nazari na duniya daban-daban ba musulmi ba ne. Daga cikin waɗannan masana akwai Farfesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda aka gayyace shi wannan taro saboda nazarin da yake yi akan al'adun Hausawa a zamanance. Na samu ganawa da Farfesa Abdalla Uba Adamu, inda na tattauna da shi akan wannan taro bayan da ya dawo daga ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda aka yi wannan taro, inda muka tattauna da shi akan abubuwan da suka tattauna da kuma inda muka tattauna da shi akan wannan taro. Farfesa, barka da zuwa.
Barka ka dai.
To a taƙaice, wani irin bayani za ka yi mana game da wannan taro da ka halatta na masana na ƙasashe na duniya daban-daban?
To a shekara ta 2006 a ƙasar Morocco, wani gari da ake kira Asila, wata ƙungiya da ake kira Asila Forum Foundation suka zauna suka kafa wani gagarumin taro na duniya akan nazarin tasirin kiɗa a rayuwar musulmai. Wannan an yi taron ne tare da haɗin gwiwar wata cibiya da take nazarin al'ummar jama'ar duniya da take Paris, France. To an gayyace ni wannan taron na 2006 a Morocco din, Allah ya sa na je, inda na gabatar da maƙala akan kwararowar hanyoyin sadarwa na duniya da yadda suka canja kiɗan Bahaushe. Ya zamanto cewa za ka ga makaɗanmu yanzu suna yin kiɗa na irin kamar na India, suna bin salon India, mace ta yi waƙa, namiji ya yi waƙa. To na ɗauko abin daga tarihin farkon shigowar wannan abin, inda na danganta abin ga makaɗan gargajiya kamar su Alu Makaho, kamar su Abdu Yaron Goge, da kuma su Shata, wanda suke su jefi-jefi sun ɗauko wani ɗan salo na kiɗa na waƙar India, sun riga sun saka shi a cikin nasu waƙoƙin, inda suka dauki yanayin kidan ba India ko kuma India suka canja shi zama na Bahaushe. To shauran masanan da suka je su ma kowa yayi nazari ne akan wani abu da ya shafi musulmai a duniya. Misali akwai waɗanda suka yi nazari akan kiran sallah wanda su a gurin su kamar ana yin shi ne a waƙe. Akwai waɗanda suka yi nazari akan karatun Qur'ani wanda su ma a ganin su yadda ake dagawa ake sako na murya kamar mawaka ne. To bayan an gama wannan taron sai aka fitar da bayanai bayan taro. Ɗaya daga cikin bayanai bayan taron da aka fitar da shi shine kamata yayi a ce an samu wata cibiya ingantacciya a duniya wanda yake aikin ta kawai ta tattaro duk wani bayani da ya shafi tasirin kiɗa a rayuwar musulmi. Yana da mahimmanci mu fahimci cewa ba sa ake a san halaccin kiɗa a rayuwar musulmi ba. Su babu ruwansu da wannan saboda kashi 95 na mahalatta taron da suke Morocco din ba musulmai bane. Saboda babu ruwansu da ko musulunci ya yadda ya kiɗa ko bai yadda ya kiɗa ba. Babu ruwansu da yadda ya kamata a yi kiɗa a musulunci ko ba yadda ya kamata ba. Duk babu ruwansu da wannan. Sun ce wannan abu ne na malamai. Su dai kawai abin da suka ce shine mutum musulmi ne kuma yana yin abin da yake yayi daidai da mizanin kiɗa. Wannan suke nazari daidai ne ba daidai ne tsakanin shi da ubangijin sa ne. To sai aka ce a kafa cibiyar nazarin tasirin kiɗa a rayuwar musulmi a duniya. Aka yadda da wannan wato bayani bayan taro din.
To me yasa ba a gayyato musulmai ba domin abu ne da ya shafi musulmai?
Ban san dalili ba takamaimai saboda ni ma sai da na je wurin ne naga cewa da yawa daga cikin mutanen da suke wajen taron ba musulmai bane. Amma nake jin ɗaya daga cikin dalilin da yasa ba a gayyaci musulmai da yawa ba saboda musulmi idan zai zo ne da aqidarsa, wannan aqidarsa za ta iya masa hijabi ko kuma za ta iya masa jagora na ya faɗi wani abin da yake ba su abin da suke son su ji ba kenan. Misali idan mutum wahabiye ne to zai ga cewa kiɗa bai da mahimmanci ko kuma sufanci bai da mahimmanci saboda haka shi a wurinsa haramun ne ko kuma bai kamata ba. Idan kuma mutum sufi ne shi yana bin aqidar sufaye to kuma zai ga cewa shi wannan abin da ake yi daidai ne zai samu hujja yayi. To sai ka ga cewa in dai mutum ya taho daga cikin wannan fannin to dole zai gabatar da wani abu ne bisa ta aqidar abin da suka lura da shi kenan. Ni da naje ne a almajiri ba malamin addini ne ni ba, ina nazari ne akan abin da ake kira cultural anthropology wato sanin yanayin gargajiyar mutane. Saboda ka zan iya nazari akan ka ko musulmi ne kai ko ba maguje ne kai ko kafiri ne kai ko menene, zan iya nazari ba tare da kuma na fitar da hukunci na yanke hukunci akan abin da kake yi ba, babu ruwana da abin da kake yi. To ina ɗaya daga cikin wanda muke yin irin wannan binciken, gashi dai ni musulmi ne alhamdulillah. To amma ba na yanke hukunci akan abin da musulmi ke ko daidai ko ba daidai ba, Allah ne kadai ya sani. Ni dai iyaka gurguru abin da na sani nake yi dan yi. To su ma nake jin wannan ne yasa ba su kirawo musulmi saboda daga cikin abubuwan da suka sani shine idan musulmi zai zo ne da tasa aqidar. To kuma ba su son su ga wannan a wurin.
To mu koma kan wannan taro da ka dawo.
Na'am. Bayan an gama wannan taron sai aka ce a kafa wannan cibiyar. To shi wanda yayi jagorancin a kafa taron wani minista Ben Isa wanda yake minista ne a kasar Morocco a wani lokaci shine ya fara tattauna wato maganar da shauran Larabawa ƴan uwansa. To kasar United Arab Emirates wanda yake wato masarautu ne guda 7 suka hadu suka tayar da kasar kamar a ce Kano, masarautar Kano, masarautar Rano, Dutse, Kazaure, haka dai su tattaru su yi kasa guda. To su ma masarautu ne guda 7 suka zauna suka yi kasa guda. To ɗaya daga cikinsu ana kiranta Abu Dhabi. To masarautar Abu Dhabi sai ta ga ita tana da sha'awa ta kafa wani abu irin wannan. Wato cibiya ce wacce za a zo inda za ka yi nazari a kan kiɗan musulmi. To a nan gurin za ka zo da irin kayan kiɗan nasu da yake sarrafa su goge su kuku masu garaya tsarkiya tandu da sauransu. To a nan za ka je ka gan shi. Idan kuma wani littafi ne aka rubuta akan kiɗan musulmi a nan ma za ka je ka gan shi. Idan nazari kake son ka yi akan kiɗan musulmi a nan za ka je ka yi. To shi sa suke son su kafa wannan gagarumar cibiyar wanda babu irinta a duniya kuma ba taɓa yin irinta ba. To sai suka tambayi wato haɗin gwiwar da aka shirya taron a Morocco. Kamar da na gaya maka wato cibiyar nazarin al'ummatan duniya wacce take Maison de Monde les Cultures ne wani abu da Faransanci na manta. Su suka yi haɗin gwiwa da Asila Forum Foundation suka yi. Sai suka ce da su wayannan cibiyar nazarin al'ummatan duniya a Paris su nemo musu masana ƙwararru wanda za a zauna a tattauna da su akan yadda za a samu wa cibiyar nan. To Allah cikin ikonsa ina ɗaya daga cikin wanda aka zaɓa domin mu je. Ni na an zaɓe ni ne a matsayin in wakilci yadda musulmi Hausawa ko kuma in ce ma yadda musulmi dai nan bangaren nan na Afirka namu kamar Najeriya suke yin kiɗa. Misali akwai bambanci tsakanin yadda musulmi bahaushe zai yi kida da kuma yadda musulmi bayarabe zai yi kida. Suna da wannan bambance-bambancen saboda shi musulmi bayarabe ta sa aƙida ta yarabawa ce, shi kuma musulmi bahaushe ta sa aƙida ta hausawa ce. To a wajen hausawa kida wulakantacciyar sana'a ce, wulakantacciyar sana'a ce. To shi yasa da yawa ma ba sa son ƴaƴansu, su kansu maroƙan da mawaƙan ba sa son ƴaƴansu su gace su. To kaga wannan ake son a gani yaya abun yake yanzu, menene tasirinsa, yaya kuma za a adana shi. Ba so suke wai su haɓaka shi ba, a'a a dai adana. Da yawa daga cikin mawaƙanmu sun mutu, sun riga sun wuce. Kuma duk wanda yake ya wuce shekara 35 ya kai shekara 40 da sama, za ka ji zai ce da kai in dai kiɗa ne shi ya fi son shata, ya fi son na rambara, ya fi son jan kiɗi, ya fi son waye. To wa'innan duk sun rasu, sun mutu. Kuma ƴaƴansu ba yi suke yi ba. To yanzu abin da yake muka samu shi ne wannan kiɗan fiyano na zamani. Bini-bini tsi-tsi-tsi sai ka ji ana kiɗa fiyano a ce wai an kiɗa. To akwai wanda ke da cijawa, ƴan ra'ayin rikau da suke ganin gaskiya wannan ba shi ne abin da za a adana a matsayin al'adar Bahaushe ta kiɗa ba. To mu wato abin da zan yi a cikin wannan cibiyar shi ne dawo da martabar kiɗan gargajiya na Bahaushe, wanda za a zamanto cewa yanzu in ka ce gurmi, kowa ya ji kiɗan gurmi, ya san kiɗan gurmi ne, sai a ce ga gurmi ga yadda yake. To amma yanzu babu gurmin, masu kiɗan babu. Haruna Uji ne dama a jigawa yake kaɗa shi sosai. Akwai ƙanana-ƙanana masu yi, duk Allah ya musu rasuwa. Shi kansa Ali Makaho da gurmi yake yi. To amma duk ko an daina ko an rasu. To amma yanzu kiɗan fiyano ake yi na synthesizer, wanda yake kawai tana kwaikwayar kiɗan ne, kuma ba kama da wani ba ta wani. To amma akwai wato buƙatar a adana waɗannan abubuwan namu, saboda mutanen baya su san cewa fa ga daga inda muka taso. To wannan yana ɗaya daga cikin wato wakilcin ko kuma gudunmowar da ake fatan zan bayar a wannan cibiya da aka ce za a shirya ta a Abu Dhabi.
To yanzu wacce matsaya kuka samar a wannan taro?
Matsaya dai shine su wato hukumar Abu Dhabi din da suka shirya wannan taro na masana sun ce tabbas za su kafa ta. Sannan an yi kwana biyu zuwa uku ana ta tattaunawa akan yadda ya kamata a samu wada ita wannan cibiya, su waye za su bada shawara. Misali dai abin da aka fara yi na farko shine kafa da'irar amintattu. To ina ɗaya daga cikin da'irar amintattun da aka kafa, kuma ni kaɗai ne baƙar fata a cikin duk wannan taron da aka wannan taron. Ni kaɗai ne baki, ni kaɗai ne ɗan Afirka. Mafi kusa da ni ma shine mutumin Lebanon, wani shi Taufik Babaji. To ana son a samar wa wannan da'irar amintattu. To ina ɗaya daga cikin da'irar amintattun da aka ba da sunayensu a matsayin za su jagoranci wannan cibiya, in Allah ya riga ya sa an kafa ta. Kuma sun tabbacin cewa tabbas za riga su kafa ta. Ya zanto cewa duk wani wanda yake son ya nazari ya dawo da martabar kiɗan gargajiya na Bahaushe musulmi, to zai ga inda zai je same shi. Kuma muna fatan cewa idan su ma sun kafa can ɗin, to za su kafa wata ƙaramar cibiya a arewacin Najeriya, inda za a ci gaba da aikin. Wato ba dole bane a dinga zuwa can gurin. To amma dai za su kamba wani ɗan ƙaramar cibiya wacce take ta shafi abin da kuke yi. Saboda haka misali za a kafa ƙaramar cibiya a Malaysia ko Indonesia, abin da ya shafi kaɗe-kaɗen waɗannan musulmi na wannan wurin. Mu ba kuma za a kafa ƙaramar cibiya a nan wurin wacce za ta shafi irin kaɗe-kaɗen da muke yi. Wani kiɗan ma da ake yi sai ga cewa ba kiɗa ba ne. Mu a gurinmu ba mu ɗauke shi a matsayin kiɗa ba, amma su sun ɗauke shi a matsayin kiɗa kuma dole a adana shi. Babban misali wannan shi ne zikiri da ‘yan ƙadiriya suke yi. To wannan ya burge su, dan na tafi da wani ɗan tsakuri da na ɗauka na je na nuna musu, ya burge su, sun ga yadda ake yi, sun ga abin ya ba su sha'awa ƙwarai da gaske. To ku suka ce ana sayar da kaset ɗin ko ana sayar da bidiyo ɗin, na ce ba a yi. To kaga irin wannan ana son a dinga adana wannan na zikirin Tijjaniya ma haka, na zikirin Kadiriyya haka, na duk dai wani wanda yake yin zikiri da sunan addini. To ko daidai yake yin zikirin nan ko ba daidai yake ba, ko addini ya ce a yi ko ya ce kada a yi, wannan kuma wata magana ce ta malamai. Mu almajirai ne. To amma dai abu ne wanda ke za a rike shi a adana shi a nuna shi a matsayin ɗaya daga cikin wato abubuwan da aka adana na rayuwar jama'a.
To yanzu kamar zuwa wani lokaci ake sa ran kafa wannan cibiya?
Ai da yake Larabawa ne kuma sun ɗauki abin da mahimmanci, ba su kaya mana rana kaza za kaza za a yi ban nan, amma yanzu an fara tunanin abin nan, saboda su a gurinsu gaba ɗayan kafa cibiya ɗin ma sai a sati guda. Ba ka ga yanzu Saudiya ba yanda suke gina garuruka guda shida saboda wannan rara kuɗi da suka samu, saboda haka su ba wani abu ne mai wahala ba. Na tabbata nan da shekara guda.